waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu, kuma wannan tabbas shi ne rabo wanda yake mai girma. Sannan Allah Maɗaukakin Sarki ya karfafi cewa lallai kamunsa mai tsanani ne, domin shi ne yake ƙage halitta daga farko, kuma shi yake da ikon ya dawo da ita, kuma ya ce shi mai gafara ne, kuma mai ƙauna ne shi ga waɗanda suka yi imani. Sannan yana da al'arshi wanda yake mai girma, kuma yana aikata duk abin da ya ga dama. Sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ba da wannan labarin, shi ya dawo kuma zai yi amfani da uslubi na kissa, uslubi na ba da labari, uslubi na bada misali na waɗanda suka gabace mu. Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi haka ne domin ya zama tasliya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato lallashi. Allah yana nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba gare ka faru ba, idan mutanen da kake tare da su sun ƙaryata ka, sun cutar da kai, to ka tuna kafin ka an yi wasu annabawa waɗanda su ma an cutar da su, kuma suka yi haƙuri suka jure har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunci a tsakaninsu da al'ummarsu. To shi ne sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ce, hal ataka hadithul junudi, hal ataka hadithul junudi, shin labarin rundunoni ya zo maka? Allah ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan tambayar. Malamai suna ce mata su'alu taqriri, ko as-su'alu taqriri, tambaya ce amma ta tabbatarwa, kamar ana cewa ne qad ataka hadithul junud, hakika labarin rundunoni ya zo maka. Al-junud jam'i ne na jund, al-jund tarin wasu jama'a wadanda suka zama a rukuni daya, amma an fi amfani da wannan tarin jama'a wanda suka kasance mayaka. Shi yasa su da ake ce masa jundiyun, in suka zama da yawa sai a ce jundun. Jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab. Sannan sai a yi jam'insa kuma sai a ce junud. Jundun ismul jinsi ne, wato tarin sojoji, tarin mayaka. To kuma sai aka yi jam'insa sai aka ce junud. Saboda wasu suna ganin al-junud jam'ul jam'i ne. Laraba suna da jam'i, sannan suna da jam'in jam'i. Balarabe yana cewa baitun fara ɗaya kenan gida, sai ce buyutun gidaje. In suka yi yawa sai ce buyutatu gidaje da yawa. To shine nan Allah ta'ala yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam, hal ataka hadithul junudi, shin labarin rundununi bai zo maka ba? Ai kad ataka hadithul junudi, hakika ai mun baka labarin rundununi na kafirci waɗanda suka yaƙi annabawansu, mun ba ka labaransu a tsuguri masu yawa. Allah malaukacin sarki ya ba mu labarin rundunonin kafirci tun daga suratul baqara, ya ba mu labarin sa tun suratul ali imran, ya ba mu labarin sa tun suratul nisa, sannan Allah malaukacin sarki ya ba mu labarin sa tun suratul maida. Suwurin da suka zo suka riƙa faɗin sunayen annabawa da abinda al'ummatai suka musu a cikin alƙur'ani suna da yawa. Surat Yunus, maudu'in da ta ɗauka kenan sai magana kan annabawa da abinda al'ummatansu suka musu na ƙaryatawa, ƙimbin annabawa, bijire ma annabawa, saɓa ma umarnin annabawa, da kuma sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba waɗanda suka bijiran suka ƙimbin umarnin annabawa. Haka Surat Hud alayhi salam, ita ma maudu'in da ta tattauna a kansa kenan, ita ta fi ma faɗi. Kafin da suratul a'rafi har sai da Allah malaukacin sarki ya rike daukan annabi bayan annabi, ana bayani musamman annabi Musa alaihi salam. Allah malaukacin sarki bai ba da labari cikakke na annabi Musa alaihi salam a wata sura kamar yadda ya bada a cikin suratul a'rafi ba. Duk da suratul Taha ta kawo da suratul qasas, amma tabbas suratul a'rafi ta kawo sirar annabi Musa alayhi salam, cikakkiyar sirarsa da bayanin abin da ya gudana tsakaninsa da al'ummarsa, musamman ma abin da ya faru da shi bayan an halakar da Fir'auna. To shi ne Allah malaukakin sarki ne yake tambaya a nasa sama, amma tambaya ta tabbatarwa. Balarabe yana da tambayoyi kala-kala, yana da su'alul inkari, yana da tambaya wadda take ta musu. Tambayar ka Balarabe yake yi, amma musu yake yi. Qur'ani ya ɗau wannan usulubu, shi ne sai ta masa su'alul inkari, mun yi wasu irinsa a baya. Su'alul takriri tambaya ce amma da tabbatarwa, domin a ƙarfafi maganar amma sai a sa ta a sigan magana, ko kuma don a ji daɗin magana. Tattaunawa da wanda ake tattaunawa da shi tana da daɗi idan aka masa tambaya. Tambayar da ba a buƙatar fiya ba da amsa. To shi ne nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to sai aka ce, al-junud din su ne Fir'auna wa Samud, Fir'auna da Samudawa. Malamai suka ce an faɗi Fir'aun li annahu ra'isuhum, domin shi ne shugabansu, shi ne jagoransu, ai shi ya tara sojojin wanda suka yi niyyar kashe annabi Musa alaihi salam. Shi yasa sai aka kama sunansa aka ambata, sai aka ce Fir'auna. Al-junud din nan anahu mubtadi ne, hal ataka hadithul junudi, sai aka ce Fir'auna wa Samud. Da Fir'aun da Samud sunaye ne da ba a sa musu, sunaye ne mamnu'ani min sarf, ba a sa musu jarra da kasra, ba za a ce Fir'aunin wa Samudin ba, ce Fir'auna wa Samuda, Fir'auna da kuma Samudawa. Shi Fir'auna sai aka faɗe shi shi kaɗai, ba a faɗi al'ummarsa ba a matsayin shi na jagorarsu. su kuma samudawa tunda ai su suka kafirce mu annabin kuma dama qur'ani bai fada mana cewa ga wani shugaban su ba sai dai akwai ashqaha idin ba aka ashqaha amma qur'ani bai fadi waye ashqaha din ba a fadi sunan sa ba amma malamai ba ba a cikin littafin isra'iliya suka ce sunan sa qudda ko eh qudda haka suke cewa shine idin ba aka ashqaha ashqal qawm wanda yabi kowa tabewa wanda ya tafi shine ya soti wannan tabuwa ta annabi salih alaihi salam to shine suke ce masa qudda amma babu hadisin da ya kira shi da wannan suna ko aya amma shi fir'aun an ambata sunan sa a wurare da yawa wannan sunan na fir'aun an ambace shi da yawa a cikin alqur'ani anan kasa kasa an ambace shi a cikin suratul nazi'at هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى بل لكم سنة فرعون إذا أكي تكاما وأتشنسور مبرمتان القرآن أن أمت سنة فرعون العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه يتي أن أمت فرعون domin yana ɗaya daga cikin waɗanda banu Isra'ila suka san su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Yahudi a Madina sannan kuma ai akwai dama kafirai waɗanda suke ahlul kitabi a zamanin sa tun kafin ma manzo mai dawo Madina akwai ahlul kitabi kuma suna jin Qur'ani yana sauka kuma suna bincike akan waye Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin annabawa masu kima masu daraja manya-manya da tarihin su bai ce gugu ba a wajen banu Isra'ila akwai Annabi Musa alaihi salam shi yasa Allah mahaukaki yake ta ba da labarinsa shi yasa a ta a cikin littafan su ai tarihin Annabi Musa yana da ƙa'idi kuma a cikin littafan da har yau suke tutiya suke ga littafin da suke da shi su riƙe shi cikin annabawansu da Allah ta'ala ya aiko musu su akwai at-taura at-taura ne da kuma wani littafin annabi Musa to shi yasa sai Allah ta'ala sai ya kama annabi Musa a Fir'aun anan sai aka ambace shi saboda banu Isra'ila sun sani sannan sai aka ce Samud su kuma Samud Larabawa sun san su domin suna cikin waɗanda Larabawa a tarihi suke ce musu al-arbul ba'ida al'arabu da'ida su ne larabawa waɗanda suke masu nisa su ne aad da samud waɗannan larabawa ne shi ya sa hatta annabinsu salihu ai sunansa salihu salihu sunan larabci ne daga salafin ne salih mutumin kirki to kaga shi ya sa sai qur'ani sai wannan sai Allah ta'ala sai ya ambace su su biyu amma akwai zunub da yawa akwai zunub da yawa akwai mundunonin kafirci da yawa da aka yi su a duniya to amma dalilin da yasa Allah ta'ala ya keɓe Fir'aunu da ambato a nan kenan saboda yana ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan banu Isra'ila wanda suka yadda da su kuma littafinsa ai har yanzu yana nan a hannunsu duk da sun canza littafin sun jujjuya abinda suka ga dama suka bata abinda suka bata sannan suka goge abinda suka ga dama su goge abinda ba su so su goge abinda suke son su tabbatar su tabbatar abinda kuma suke son su canza su canza haka suka yi su kuma Samud sanannu ne a wajen Larabawa domin Larabawa suna danganta kansu zuwa ga waɗannan mutanen su ne al'arabul ba'ida malamanmu suna kasa Larabawa gida biyu akwai wanda suke ce musu al'arabu al-da'ida su ne suke ce musu arabu suke ce musu arabu kahfa su ne larabawan yaman larabawan yaman su ne ake ce musu arabu arabu kahfa al-kahfaniyun ke da al-da'ida wato larabawan da suke da tsohon tarihi tun can da akwai kuma larabawan da suke ce musu al-arabu al-ariba هو العرب المستعربة شو العرب المستعربة شوني العربة جزيرة العرب وانا تكي دنجتوا زواج عن النبي إسماعيل عليه السلام shi kuma annabi Isma'il alayhi salam ai asalin sa ba balagale bane domin dan annabi Ibrahim ne alayhi salam annabi Ibrahim ko asalin sa ba balagale bane amma annabi Isma'il alayhi salam ya zo ya zauna a cikin Laraba wanda ake cewa Banu Juhu yayi auratayya a tsakanin shi da su ya aure su ya aure ƴaƴansu cikin sai ya zama sun hahayayya sai ya zama duk wani balagale shi kuma da zai zo daga wannan yankin to daga wannan zuriyyar shi wanda daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito to shi yasa sai aka fita Samudu ana Samudu annabin su shine annabi Salih alaihi salam da nassin alqur'ani da Allah ta'ala ya aiko shi gare su kuma Allah ya ambace su wa Samuda fama abqa am ambata mana sunan su Samud sannan an ambaci sunan annabin su Salih a wuri da yawa a cikin alqur'ani Allah ya bamu labarinsa hasuna ta ya salihu laqad kunta fina marduwan qabla hada ya salihu muna fatan ka zama mutumin kirki a cikin mu kuma kawai tsindin kwanda mu kawai sai ka zo ka ce mana wai abu Allah shi kai wai wani Allah daya sai muna tsammanin ka mutumin kirki ka zama wani mutum a cikin mu sai kuma ka kirkiro da wannan kuma magana daga ina ta zo har suka nemi aya aka ba su aya ta taguwa hadhihi naqatullahi lakum aya aka ba su naqa aka ba su taguwa aka ce laha shubbu yawmin wa lakum shubbu yawmin ma'lum wa la tabassuha bi su'i fa ya'khudhukum adhabun alim aka ce yau su sha ruwa ita kuma gobe ruwan ta yau su za su sha ruwa ita kuma ba za su sha ruwa ba amma gobe ruwanta ne gaba daya ita za ta shi su suka nemi a ba su ayar wannan mu'jiza ta taguwa da aka ba su aka kuma sa musu shari'a shi yasa malaman akida suke cewa babu wata al'ummar da take a ba ta mu'jiza ta taba yadda da mu'jiza ka ba a tarihi kai so tani ma mu'jiza na zama sanadiyar halaka mutanen da suka ce a ba su mu'jiza mu kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zafafu ne na Allah madaukakin sarki mu ba mu roki mu'jiza da za a halakar da mu ba sai Allah ya ba manzo Allah sama mu'jiza da ba mu kwanta aka yi ba ita ce mu'jiza qur'ani wannan qur'ani ita ce mu'jiza baqiya mukhallada mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya zafa ta da wama sauran annabawa sun zo da mu'jizozin su dukkan ta amma kafiran maka waɗanda suka nemi a ba su mu'jiza ai an ba su mu'jiza sun yi imani ba su yi imani ba su ce a wata ya sako ya tsage kuma ya tsage Qur'ani ya ba mu labarin ta iktihabati sa'a kun ja ma kan kiyama ta kusa wan shaqqal qamaru wata ya tsage wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustabir duk mu'jizar da za a ba su sai sun karyata sai sun juya baya wa yaqulu sihrun mustamir kuma sai sun ce ai tsaki ne mai ci gaba wa kadzabu wa tabu ahwa'ahu kuma sun kanyata kuma sun bi son zuciya su alhali su suka ce a ba su to duk wanda suka ce a ba su mu'jiza to ba ta imani mu'jiza zaman musu take sanadiyar halaka ba ko su kara kafircewa Allah ta'ala ya kai su lokacin da ya kaddara musu ya halakar da su ko kuma ya zama in Allah bai kaddara cewa a halakar da su bane su mutu a kafirci amma ba su yadda da mu'jiza mu ku sai Allah ya bamu mu'jiza da ba mu kwanta muka yi ba ba mu muka ce a ba a nan sama Qur'ani ba Allah ya bashi su ko waɗanda ba su yadda da mu'jiza al-Qur'ani da suka ce wa qalu law la ya'tina bi ayatin min rabbi Qur'ani ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula ki a ba mu aya a ba mu mu'jiza da su ga mu'jiza nan an ba Qur'ani bai ce ku ba duk mu'jizar da kake nema tana cin alqur'ani mai girma to shine sai Allah ta'ala ya ba mu labarin Fir'aunu wanda suka yi karambata da annabi Musa alaihi salam karshe Allah madaukakin sarki ya sa annabi Musa alaihi salam ya ci na tara a kansa Fir'aunu an halakar da shi bayan ya nemi ya halaka annabi Musa alaihi salam an annabi Musa Allah ya masa umarni cewa ya fita da daddare da waɗanda suka yi imani da shi. Fir'aun ya ji da shi da rundunarsa da niyyar su kashe shi, shikenan suka ji aka halakar da shi a kogin da yake nunawa yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anham tajri min tahti afala tumsiku am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu bi. Yana ma annabi Musa izgili yana cewa mulkin Misra nawa ne, kuma waɗannan koramu gabaki ɗaya waɗannan tekunan da rafukan duk a ƙarƙashina suke gudana, ba ka gani ne? Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu bi, shi ba ni na fi wannan ba, ai na fi wannan wala kantacce. Ya nuna annabi Musa alaihissalam ya ce annabi Musa mahinun ne wala kantacce ne wala yakadu bi, wanda dagur-dagur yake a magana bai iya fitar da lafuzza, bai iya fitar da lafuzza. To karshe aka halakar da shi. To shi ne Fir'aun, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamar da gawarsa. Yawma nunajjika bibadnika litakuna liman khalfaka ayatan, aka fitar da gawar Fir'aun duk wani shaitani da takabiri. To ya je ya ga gawar Fir'aun ya gaya Allah ya gama da shi, kaje shirme man kato gayi nan a gabanka. Ya gama ya tafunsa Allah ya kama shi a rana guda. Har al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisi Fir'aun ya yi nufin ya ce la, aka cika bakin shi da kasa. Hadisi ne sahihi, aka cika bakin shi da kasa ya kasa faɗi. Allah ya aiko mala'ika Jibril ya cika bakinsa da kasa a cikin teku. Ai ya so ya ce aman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana awwalu wa ana min al-muslimin. Allah ta'ala ana wa qad a'tayta qablu kunta min al-muslimin, sai yanzu ne da take maka ka gama cikin ka ka gama saba ma Allah, sai yanzu da yazo kake karshe ba ka da abin da zaka yi. Inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yughir. To da cikin lokacin da kake da dama wallahi ka tuba, in sai lokacin gargara sai da kai gargara lokacin da baka da amfani kaga mutuwa ta zo maka da gaddada, sannan sai ka zo ka ce ai ka tuba. Wannan da yake mutuna wa kuffa, inna at-tawbatu 'ala Allah lil-ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qabl fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim, wa laysat at-tawbatu lil-ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-mawt qala inni tubtu al-an wa lil-ladina yatubuna wa kuffa ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. To daga ka'ida ita ce lokacin da kake da dama kana cikin lafiyarka, kana cikin samu, kana da wadata, kana da kuruciyarka, sai ka tuban ma Allah. Allah shi kuma zai tafi tubanka, baka taɓa tuba a wajen Allah, Allah ya kore ka. Allah maɗaukakin sarki ba kaman mutum yake ba, mutum ne za ka iya tuba a wajen shi ya ce ka suka ba shi wani, amma Allah in ka tuba sai ya anshe ka tuba. Allah ya anshe mu. Sallallahu alaihi wa sallam ce balil ladina kafaru balil ladina kafaru a'a kawai dai alladina kafaru waɗanda suka kafirta fi takdhibin kullun cikin ƙaryata Allah, waɗanda suka kafirce kawai abin da yasa suka kafirce ƙaryata Allah, ƙaryata Allah ko ta ƙaryata shi bi lisanin maqami ko bi lisanin hal, ko su ƙaryata Allah da yanayin su, ko su ƙaryata Allah da baki. Shi ne Allah ta'ala ce dalilin da ya sa aka samu waɗancan aljunudu ɗin su Fir'aun da Samud da adawa ma da wasunsu, balil ladina kafaru fi takdhibin, waɗanda suka kafirta kawai suna cikin ƙaryatawa ne. Saboda haka qadiman wa hadithan madiyan wa hadiran wa mustaqbalan, da abin da ya wuce da halin da ake ciki yanzu da waɗanda za su zo nan gaba, fi taqdibin cikin ƙaryatawa suke. Shi yasa sai aka kawo maka, sai aka kashi a matsayin ya ka ce balil ladina kafaru fi taqdibin, a can a suratul inshiqaq an ce ne balil ladina kafaru yukadzibu, ma'anar su ɗaya, masdari ne nan, can kuma an yi amfani da fi'il mudhari, waɗanda suka kafirta ƙaryatawa suke. Shi yasa ƙaryata addini da kin yadda da shi shine karshen abin da mutum zai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala, domin a samu shirka ya karye da Allah duk Allah ya ce shi kadai ne suka ce a'a aj'al al-aliha ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab kawai sai a ce Allah dai za a bauta ma ubangiji daya abun bauta dai kawai a wannan abun ban mamaki su mamaki suke yi har ma lallasa junan su suke yi an hadu da juna da Allah ku dan fa jure kada ku damu da abun da yake faɗi wallahu huwa ra'i
والله
من ورائهم محيط والله ألا سبحانه وتعالى من ورائهم عبايا سدقبانس لفظ الوراء على رسينا لو كان معنوني بيو أنا كيما قبا وراء أنا كيما بايا وراء يلا سنفذ من دمان لنك يتمسو العضوضات العضوضات لفظ هي باقة معنى سقمي باقة معنى كيشي يسا sau daga wara'u gaba wara'u baya wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kull safinatin ghadban wara'u Allah ta'ala yana ba mu labarin abinda Khidr alayhi salam ya faɗa ma annabi Musa alayhi salam dalilin da yasa ya balla wannan falafala shi amma safinatu amma kaga falafalan nan da na balla wani bangare daga cikin sa fa kanat li masakina na wasu talakawa ne ya'maluna fil bahr suna aiki a teku ne domin su samu abin da za su rika cin abinci falakalan nasu ne jirgin ruwan nasu ne fa aradtu an a'ibaha shi yasa ka gane ni ku bata shi domin ne wa kana wara'ahum malik a gaban su akwai wani sarki ya'khudhu kull safinatin ghadba yana karban dukkan wani falakale ko jirgin ruwa da zalunci kwaci waye القراءة التفسيرية لأخر ويتود بإبن مسعود هنا سوى يأخذ كل سفينة صالحة غضبا ينا كرقم ينا فاش قوة قوة جرجر هو أما إنزال شئ جرجر هو نعزم من الشوري فأردت أن أعيبها هنا فاشا كي يزم من الشوري فذلك بقى جدا مكذو مجرى كوي بعد فأقام نامبا فقاد وراه جبا دومم دا كافت وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غضبا أبايل kuma sai ke bata tunda sai riga sun muce a gaba yake to da lafazin alwara'u yana daukar gaba yana daukar baya alwara'u alkhalfu alwara'u al'anam gaba da baya wallahu anna madaukakin sarki min wara'ihim a gaban su da bayan su muhitin ya ce waye su da ilimin sa ba wani abin da zai faku ga Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah madaukakin sarki ya kewaye komai da ilimin sa babu abin da zai faku ga Allah madaukakin sarki shi yasa in ka shiga daki ta kulle ba mai ganin ka sai Allah subhanahu wataala ko raqibillah ka tuna cewa Allah madaukakin sarki yana ganin ka wa idza khalawta bi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatin ila al-isyan shi ne sai ya ce ne cewa zai ce cewa إن الذي خلق السماء يراني فتيوان دي هذا جسم إلا لينا كاللونا فذلك باع أبن دي فقوق الله سبحانه وتعالى سنن شيوى ألا مدوك تنسكي أحاط بكل شيء علما ينانون شيوى أنه مجاز العبادة كل دي إنا جنن دي أبن دي أكيد وجنن بزانة جنن دي تاشي كوي أبن دي أعزي تاك باقوي جنن بني hazzi yana gani kuma zai taka to shine ta Allah ta'ala ke balguwa bal huwa qur'anun majidun bal a yadda maganar take abin nan da ake karanta muku qur'anun ay maqruun abin karantawa ne majidun wanda ya kasance mai girma mai daraja alqur'anu daga cikin sufofin sa majidun ne lafazin alquran malame suka ce madari ne amma ana nufin ismul maf'ul wato wanda aiki ya fada masa alquran almaqru ake nufi asalin sa qara'a ya qara'u qur'anan qira'atan karatu ke amma sai ana nufin abin karantawa wa qur'anan faratnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala mukti ونزلناه تنزيلا وقرآنا أيوة مقروءا ولا أبن كرمتاوة sarafina mun rarraba shi ba mu saukar da shi jumlatan wahida ba ba mu saukar da shi lokaci daya ba kamar yadda aka ba annabi Musa alaihi salam al-alwaw annabi Musa adun kula aka ba shi at-taura a cikin alluna har shine lokacin da aka ba shi labarin cewa mutanen sun kafirce sun zama mushrikai suna bauta ma dan maraki da ya dawo ya gantsa sai ya rikice وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يزوره إليه بسن لوك سنجي ورجي لعلنا با سبو دكاتي الحنك سلوك جاءنا شركة زوجي يركب كبقى با سي بطلع إيمانك النبي صلى الله عليه وسلم يقمت على فسوزة ممو شركي سنة أبو ترامة أمري أنا تكوى أنا تدجي أنا كلا أنا بقى جنجا ده سنة إبادة أنك لو أنا بمسيطة سأل هذه ألا باشي لباري شن أبايا صدق وعلق الألواح في وجد علنا وأخذ برأس أخيه يزوره إليه بسلوك سيدي خامة جيمو لكن تنقوان تحارون من جلد تاشفا هنا سأل الله يتبع أن أبعطيت عنه من يزاد في قسم الزمن لا تبتو سنزم مشركي ليس أبقى جيل خافة آمان من قاية تركيني قرآنا فرقناه مرر رباك لتكعه على الناس على مقفل domin karka karantar da mutane shi a san mutane hikimar saukar da alqur'ani a rarrabe babba ita ce ta karahu ala nasi ala mukfi dan annabi sama ya karantar da mutane me yasa haddasa sahabbai ta fita kowa karfi sahabi ba zai zo ya haddasa qur'ani yana da maka yana da gada ba wata ayar ba kawai zai ganin ta gaba ɗaya ko kallon shi saboda wannan dade wanda suka yi suna yi shekaru 23 ana karantar da su alqur'ani ya za a haddasa ba za ta zauna ba kuma babu wani abin karantawa a lokacin idan ba alqur'ani ba mun koyi suka yi fiqh sannan ga boko ga waye ga hadisi ga imla'i ga nahwu ga sarf ga usulul fiqh dukkan shi za su hadda wani zuwa a cikin yana to qur'ani idan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta shi da cewa majidun littafi ne wanda yake mai daraja akwai wasu malaman tafsiri da suka fassara shi suka ce bal huwa qur'anun majidun ay bal huwa qur'anun ghayru makhluqi qur'ani ne da ba abun halitta ba ba halitta shi Allah madaukakin sarki yayi ba siffar Allah subhanahu wa ta'ala ce siffar shi ta Allah shi yasa sai Allah ya ce masa majid daga cikin siffofin Allah ya akwai majid اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي إنك يا ربنا يا الله أبنجد بكي حميد شايبونيك مجيد كوني جرمانيك هذا لما سأل الله تعالى يسفن القرآن سوى قرآن مجيد مقروء مجيد أبنكر التوائم ليس لجرمان yasa alqur'ani sifati da Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ya faɗe shi shi ya magana da shi maganar mutum siffarta ce to da ka alqur'ani siffar Allah subhanahu wa ta'ala ce domin ne shi ya faɗe shi ya saukar da shi ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallam to da ka muri da alqur'anin nan man qala bihi sadaqa duk mutumin da ya faɗa alqur'ani ya zama da qur'ani yake magana sadaqa ba zai ƙarya ba هو الحق ليس بهزلي حكم على ميت كتب فانتاش هو الحق ليس بهزلي القرآن قد كياني شي زباكي ايا ليس بهزلي بابي اتشي يما قناع سنشا من قال به صدق دوان دي فتاع القرآن وجس القرآن فقد كياني فاي ومن حكم به عدلا duk wanda ya hukunci da alqur'ani adalci zai babu zalunci a cikin alqur'ani waman tarakahu min jabbarin qasamahu Allah amma duk wanda ya ba alqur'ani saboda jiji da kai sai Allah ya balle shi yasa taɗewa duk ranar da ka ba qur'ani ba ka da qur'ani bai da mahalli a cikin rayuwarka wallahi ba za ka yi rayuwa mai daɗi ba qur'anin nan shine za ka karanta shi dade ke ta karanta in ka gaji da karantawa wani ya dauka yana karanta sai ka ji kawai kai ma ya ziga kawai ya ji ka a ci gaba da karatu wa khayru jalisi la yumallu hadithu wa taqdadu yazdadu fihi tajammula shine mafi alkhairun magana wadda ba a gajiya da jin sauraron sa wa tazadu yazadu fihi tajammula mai mai ta karatun alqur'ani yana kara masa ta shi yasa duk wanda yake yin karatun alqur'ani karatun shi ya bada kata hadda shi za ka fita mai karfi sannan murya shi ta ci ta ka budewa saboda ya fi karatun alqur'ani sannan babu halaka a jiki duk mutumin da ya rike qur'ani ba zai tafi rayuwar sa za ta zama mai albarka Allah zai sa masa albarka gidan da ake karanta alqur'ani gidan albarka shedanu ba sa zama a gidan da ake karanta alqur'ani ba za su zauna a gidan ba to kaga wannan shine to da kowa ya rike alqur'anin nan ya rike shi hannu biyu da shi ake daukata da shi ake samun daraja hadithun muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin wannan littafin da Allah ta'ala ya saukar da shi to yarfa'u bihi aqwaman Allah yana ɗaukar wasu mutane da shi al-imam abul abbas al-qutubi rahmatullahi alayhi da ya tashi fassara hadithin sai ya ce saboda ruku da shi da suka yi fa ta'allamu wa 'amilu bihi wa qara'u وعلموا غيره suka koya suka koya suna aiki da shi kuma kullun suna karanta sai Allah ya dauka kamar tsayin sa da shi wa yad'u bihi akharin sannan a gefe guda Allah yana walakantar da wasu mutane ta sanadiyyar alqur'ani ta yaya saboda sun kala alqur'ani ba sa koya shi yasa malamai suka ce qur'ani yana da haƙƙoƙa akan mu haƙƙin sa na farko shine akwai haƙƙin ta'allumi ta'allum qira'ati ka koya ka bi wajen malamai a koya maka kar ka bude qur'ani da kanka kace za ka karanta akwai wuraren da ba za ka karanta maka ba je ka dai gaban malami akwai wanda dan da ba wata da irin tsaha an ka zo za ka karanta sai ka ce din ko din ko ko me za ka ce siyasi an ka zo ko sai ka ce ya ko yi ko yi ba zai karantun maka ba ba fi ni ɗasam za ka ce ba fi ainihin shirin kaf kafa ya ainihin kwas kanin nun in ka zo koya za ka karanta nun haka aka rubuta nunu ya za ka yi sai alamar madda da aka yi a ƙur'anin da ake rubuta daga baya amma da ba wannan ma alama kawai nunin za a rubuta maka me za ka ce nu me za ka ce kada ke ta je gaban malami ta koya sannan na biyu haƙƙin alqur'ani na biyu a kan mu shine haƙƙu ma'rifatu tafsiri haƙƙu fahmi kila haƙƙin fahimtar sa wajibi ne musulmi ya san musamman surorin da kake karanta su a cikin alqur'ani ka san a talla ka san ma'anonin sammanonin wannan hikima da ta sa muka ce mu fara tafsiri daga suratul jumu'a ce gashi Allah ya kama muna kashin suratul buruj saboda su ne surorin da mafi yawancin limamanku suka fita suka fi karantawa a kan to ka san fassarar sannan yana da haƙƙi na uku shine haƙƙu at-tadabbur haƙƙin tuntuninsa bayan ka san ma'anar kuma ka riƙa jin ma'anar a zuciyarka tadabburi ke sannan sai haƙƙul amali ne haƙƙin aiki da shi ba ka karanta ba kuma ba ka aiki da shi daga cikin aiki da shi musamman in ka haddace ko ka haddace wasu abu wani abu daga cikinsa ka rika tashi kana kiyamun layi kada kawai kai ta bacci ka tashi ka karanta alqur'ani da daddare ka karanta a cikin sallar ka ta dare sannan haƙƙul tahkimi ilayhi haƙƙin kai masa ƙara Qur'ani idan za ka ji duk wani abu da ya rikice to a je wajen shi zai yi hukunci ko dai a samu wannan hukuncin mufassalan a cikin sa a rarrabe ko a same shi mujmalan a dunkule komai abu to wannan shine alqur'ani wannan littafi mai ruku da shi kowa ya dubi gaban sa a ciki kuma Allah subhanahu wataala ya kace rabon alqur'ani ga mutane kala kala wani Allah ya bashi shi ga baki daya kuma ya bashi fahimtar sa da sanin tafsirin sa wani kuma Allah ya bashi wani yanki kowa gurgurin irin yadda Allah barkatu ya zabai da kuma irin kwazo da mutum yake da shi wajen fahimtar sa da kuma dukufa wajen yin masa hidima Allah ya sa mu mutum na alqur'ani hidima ya Allah ta'ala ce fi lawhi في لوح محفوظ القرآن كم ينا اللوح المحفوظ لي ينا اللوح تغيري وانا اللوح المحفوظ نشيني الإمام المبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين تشيني الإمام المبين شيني كم أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب شيني أم الكتاب shine allahul mahfuz allahul mahfuz dinnan malamai suka ce yana sama ta bakwai a can Allah subhanahu wataala ya aje shi kuma qur'ani anan yake a rubuce lokacin da Allah subhanahu wataala ya nufi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka umarci mala'ikun da ake ce musu as-safarul kiramul barara wanda an yi mana bayanin su a baya fi suhufin mukarrama marfu'atin mu طهر بعيدي سفرة كرام البررة والسفرة كرام البررة وجكادوني نعلنا ملائكو في ألا يوم الشيطة وتقاطوا القرآن جباكي قيدة جعلهم محفوظ سقاقوش سقاقوش وجند أكي كما صبيت لعزة كما يدي تبدأ عشان حديث عن الإمام الحاكم ده الإمام البيهقي ابن عباس رضي الله عنهما يتي بيت العزة ناسمك الآية wani gida ne da Allah subhanahu wataala ya tanaje shi a sama ta daya anan aka aje alqur'ani sai ya kasance gwaggwadon abubuwan da suka rika faruwa a duniya shekaru 23 da Allah ta'ala ya aiko annabi sallama shekara 13 a makka shekara 10 a makka madina sai aka rika tsibo alqur'ani anan ana kawo wani zubin a tokar da aya dai ita kadai wani zubin a tokar da rukunin ayoyi wani zubin kuma a saukar da sura ga baki daya kamar yadda malamai suke cewa nazalat suratul an'am nazalat suratul an'am bi kulliyatiha suratul an'am ga baki daya ka saukar da ita jiyawarta akwai kuma kananan surori da su ma aka saukar da su wasu ma aka sake nana da saukar da su saboda a ƙara tuna ma mutane kuma nuna ma mutane muhimmancin shi to haka aka yi lauhin mahfuz alquran yana lauhin mahfuz a can ya Allah madauki sarki ya rubuta shi aka rubuta alquran sannan aka rika aka dibo shi aka kawo baitul izza sannan aka rika dibowa aya aya sura sura ana saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sama saboda muhimmancin alquran nan shekara 23 annabi sama ya bai da shago bai da gona manzo zo bai da shago bai da gona tunda aka aiko shi bai zuwa shago bai zuwa gona aikin sa da Allah ya sa shine karantar da mutane alqur'ani sahabban sa sai dai wasu su je gona su dawo su je kasuwa su dawo kowa ya tafarka gaban sa ya dawo shi kuma manzo sama yana nan karantar da su yake shi yasa gwaggwadon waɗanda suka fi da zumtar annabi sallama za ka ji sun fuko da alqur'ani sun fi kuma samun hadisi ko da musulunta su ta zo da karshe-karshe ne kamar sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu karshe-karshe ya zo ya musulunta karshe-karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya fahimci cewa ya zo daga baya sai Allah ya masa gamda fatar sai ya lazumci Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya lazumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kuma baya hadda ba rubutu ba hadda ya zo ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuka cewa gashi shi bai yi rubutu ba kuma ba hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bude mayafi ya ce yayi addu'a ya ce ta yake tun daga ranar babban san ta manta abin da manzon sama ya faɗa mu shi sai huwa hadisi irin su ibnu abbas radiyallahu anhu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ni zulta da suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas ke da ya nace haffa na yi ya fara a gidan annabi sama a daki saboda ne saboda ya ga yadda manzon sama yake kiyamu lailu da dare kuma dama sai akai ta'a innar ta wato ɗan uwar babar ta matar annabi sallallahu alaihi wasallam Maimuna bintul Harith to shi yasa kage Ibn Abbas ga kuma addu'a manzon sallama Allahu ma'allimul kitab dalilin da yasa sayyidina Abdullah ibn Abbas ya samu wannan addu'a la dabanta ga Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallama a wannan kwanan da ibn Abbas ya zo ya gidan manzon sallama da annabi ne ya tashi ya salla da asuba sai ya shiga ban daki sai sayyidina Abdullah ibn Abbas ya sauri sai ya ibo manzon sallama ruwa a buta ya aje masa annabi ya fito ya ga an aje masa ruwa a buta yace waye ya aje ruwa a butan nan sai aka ce Abdullah yace Allahumma allimhu kitaba yace ya Allah sanar da shi alquran to ka gwagwadan ka da bin malaminka gwagwadan yadda zaka samu ilimi gwagwadan ka da bin malaminka gwagwadan yadda zaka samu ilimi ilimin kai zaure albar gwagwadan yadda ka saba mishi gwagwadan yadda zaka lalace a duniya to kaga wannan ne ya masa addu'a sannan ku duba ibnu mas'ud radiyallahu anhu shi ma manzon sama yace innaka waladul mu'allam sai lan sai Allah zai sanar da kai to shi yasa suka zama makarantar su ta tafsiri waɗannan sahabban guda biyu babu makarantar da ta kai yawa ba yadda za a yi tafsiri ba kaza an ce ibnu mas'ud ibnu abbas radiyallahu anhu Allah kara yadda a gare su to qur'ani yana allahu mahfuz aka dibo shi aka kawo kwafin sa a baitul izza sannan kuma aka ɗaukar da shi har ya tafi shekaru 23 a zamanin manzon sama ana rubuta shi duk wanda yace ba a rubuta Qur'ani a zamanin manzon sama ƙarya yake ya ma ilimin ƙarya ana rubuta Qur'ani a zamanin manzon sallama amma tattara shi ya zama ana da mushafi irin wannan dunkulalle shine abin da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yayi kuma ai aikin sayyidina Abubakar sunna ko ba haka bane ba manzon sallallahu alaihi wasallam bi sunnati ba wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin suwaya al-khulafa'u ar-rashidun Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali suna da kula babu rashi aikin su baya zama bid'a sufanta aikin su da bid'a tawaye ne ga addini aikin da suka yi kuma sahabbai suka goyi bayan su gabaki daya to sunna to da kaje ijma'in al'umma aka hada qur'anin nan ya zama waje daya a zamanin sayyidina Abu Bakar aka zama gabaki daya duniya qur'ani dai ake da shi haka aka ci gaba da yi zamanin sayyidina Umar zamanin sayyidina Uthman ibn Affan aka zo shikenan sai ya zama wannan mushafin da ake da shi Allah ta'ala ya halitta Laraba suna da lahajat kamar yadda Hausawa suke da lahajat abinda ake cewa lahaja shine karin harshe yaka taho zo zimmi ake yi kira ko ba kira bane yaka taho zo ba kai saka ko wata kalmar ba taho hausa ce ko ba hausa ba ce yaka hausa ce ko ba hausa ba ce zo hausa ce ko ba hausa ba ce hausa ce ungo karbi amshi duka hausa ne ko ba hausa ba ne wannan kalmar duka nan zuwa nan kalmar hausa ne cewa wata daidaitacciyar hausa ai daga baya ne bature yanzu ce ya zaɓi wata ya kawo mana ya ce wata ga daidaitacciyar hausa da yanzu ce hausa ana hau amma a kalmomi ba ku saka kogo ta kalma ta wani gari ba in ba ku da ita a garin ku shikenan ka jira ki to lahaja ce nan to sai Laraba su ka kasance suna da lahaja kuma ga Qur'ani ɗaya ne annabi sama kuma lokacin yana karantar da sahabbansa ya karantar da su da lahajar da kira'o'i mabambanta annabi sama ya karantar da maliki yaumiddin shi ya karantar da maliki yaumiddin annabi sama shi ya karantar da ihdinas siratal mustaqim shi ya karantar da ihdinas siratal mustaqim shi ya karantar da ihdinas siratal mustaqim da dino annabi sama shi ya karantar da ghairil maghdubi alaihim walad dhalin shi ya karantar da ghairil maghdubi alaihim walad dhalin shi ya karantar da ghairil maghdubi alaihim walad dhalin duk manzon sama ya karanta da shi ko to sai ya kasance almajiran sahabbai tabi'ai kun san idan mutum yana jin akwai ƙananan shekaru a tare da shi kuma ya sami ilimi to in ba Allah ya masa dangantakar ba sai ya zama yana da wani nau'i shi ne sayyid ibn jubayr rahmatullahi alayhi ta inna lil ilmi tudyanan ka tudyanil mal ilimi yana da wani takama wata takama da yake sa mutum kamar yadda dukiya ke sa mutum takama in ba Allah ya masa dangantakar bai ba shi tawazu to kananan tabi'ai almajiran sahabbai wanda ba su rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai su suka haduwa a majalisi wannan sai ya karatu sai ya ji karatun shi daidai da wannan ba sai aka fara rijima aka kai ma matsayin wani yana cewa karatun Qur'ani ka ba Allah ya saukar ba aka fara rijima Hudayfa radiyallahu anhu Hudayfa ibn Yaman Allah ya ba shi hango fitina ya fata maganinta ya hango ya zo ce ma sayyidina Usman ibn Affan ya ce adriki Allah qabla an yahtalifu fi al-Qur'an yace ka shawo kan mutane tun kafin su sabani a game da Al-Qur'ani wanda shine asalin littafi da ya hada to shine sayyidina Usman radiyallahu anhu ya tara tabbai shi to yanzu ya za a yi aka ce to a rubuta Qur'anin nan da lahja an al-aqall guda bakwai a aika su biranen musulunci da ake da su Kufa idan suna larabci ba irin na Madina bane amma suna da kira'a ta Al-Qur'ani wanda ta dace da karatun yanzu nan kan ga misali da za ka je Pakistan Zawjun a wajen su zawa suke cewa shi yasa sai ka ji suna cewa Ziya'ul Haqq suke Ziya'ul Haqq Ziya'ul Haqq ko ba sun yi shi da Prime Minister Ziya'ul Haqq ba sun yi Prime Minister Ziya'ul Haqq Ziya'ul Haqq Ziya'u ne shi ne mutanen mu jirgin mutum sunan shi Ziya'u ne ka zan ce Ziya Ziya'u ne to kaga kira'ar da ke karatu da ishmani ta ce ihdina ziraqa ta fi dacewa da shi to shine aka rubuta qur'anin nan kwati kwati sai aka aika shi biranen musulunci da ake da su a lokacin khalifan musulunci sayyidina Uthman ibn Affan shi kuma sai ya rike qur'ani daya amma wannan qur'anin na zamanin sayyidina Abubakar shi aka dauko aka sake kwafewa ba kuma ba dubo ba wani in ka isa ka karanta sai ba larabar asali haka fa suka koyi Qur'anin nan ba dubo ba wasali haka yake haka za a baka kawai ka bude kokari ba dubo ba wasali wa Allah subhanahu wataala ya taimaka ya sa aka zo aka samu aka yi dubo aka yi wasali dubo da wasali ga Al-Qur'ani maslaha ce murtala maslaha ce murtala abinda ake cewa maslaha murtala usulul fiqh abinda shari'a musulunci bata ce ayi ba bata hana ayi ba shine yake ce masa maslaha murtala kuma idan ba a yi shi ba za a shiga bala'i yanzu da ba a yi dubo a cikin Al-Qur'ani ba ba a yi wasali ba an kaga an shiga uku ko da sai ya zama Qur'anin ba za a iya karanta shi ba alhali kuma gashi Allah ya ce mana wala qad yastaghna al-Qur'ana lidhikri fi halin mudakkar da wannan ayar ba ke aiki ba kenan to amma daga cikin tayyibul Qur'ani lidhikr shine aka samu aka masa dubo da wasali kuma al'umma ta yi ijma'i akan wannan wasalin da duba aka bambanta tsakanin ta'un da ba'un da ta'un idan an yi wannan dan abun haka da malamai ilahi suke ce masa libra za ka iya sa masa harafi uku a sama ya zama mai sa za ka iya sa masa harafi biyu a sama ya zama mai sa za ka iya sa masa harafi ɗaya a ƙasa ya zama mai ba za ka iya sa masa harafi ɗaya a sama ya zama na za ka iya sa masa harafi biyu a ƙasa ya zama ya yanzu aljanna aljannatu in ka zo karanta aljannatu ga alu ga lamu ga jim ga wannan dan abun sannan kuma ga takuri ko to di takurin ma ba dubu kawai an yi haka ne sai an yi wata haka kaga yanzu nan ka zo aljanna aljunna aljinna alhabba alhayya duk zai dauka sannan zai dauki alhanna alhanna duk zai dauka kaga ashe dubo da aka ba Al-Qur'ani a matsayin hidima a gare shi maslaha ce musala kaman alamatul awqaf ne da ake sawa alamomin tsayawa a cikin Al-Qur'ani dukkanin waɗannan ba sunan su bid'a ba zalunci ne ko jahilci mutum ya kira wannan da bid'a masalih ne musala ayyuka ne da shari'a dama bata hana ayi ba kuma bata ce ayi ba amma kuma in ba ayi su ba za a shiga mafi a cikin addini ko sai a to da kaddar abin da zaka ce ayi to sai ya cika waɗannan ka'idodi idan ba shi a zamanin manzon Allah sallama kuma shari'a ba ta ce ayi ba babu abin da ke goyen bayan sa to yanzu abin da zaka yi sai ka ce mana in ba a yi shi ba addinin nan zai lalace yanzu Qur'ani ya zama za a iya karanta shi ga ƴan uwa, addini zai tabbata? Ba za a iya karanta Qur'ani ba kwata-kwata, addini zai tabbata? Addini ba zai tabbata ba. To shi yasa aka yi wannan dugo, kuma malamai suka anta, aka yi ijma'i a kansa, aka yi kuma wannan. Sannan alamatul awqaf da ake sa su ma a cikin Al-Qur'ani, mimu alama da ke nuna tilas ne a tsaya, dugo uku a waje biyu, alamatul abinna alwaqful mu'anaka shi ma alama ce, lamu karka tsaya a wajen, kafin da lamun da wata yawun da ta yi baya ka tsaya a wajen shi yafi, amma an kauce babu laifi. Jimun alamar tsayawa ko wucewa duk wanda kai kai daidai. Fadul alamar tsayawa da ta halarta amma an kauce ya ce, ko duk waɗannan alamomi ne za ka ga ana rubuta su a Qur'anin da ake buga shi a Azhar, wanda Azhar ke ɗauka kamar wanda dake gabana. Azhar masa ko wanda sarki ake bugawa a Saudiya a Mujammu'ul Malik Fahd li tiba'ati Mus'haf ash-Shaybi a Madina, duk su ne ana rubuta su. Kuma har ai bayani a ƙarshen Qur'ani, saboda yadda zaka gane duk waɗannan hidima ce ga Al-Qur'ani a ƙarƙashin babi ne maslaha mubtala ba bid'a ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya gadar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da mu, Allah ya sa Al-Qur'ani ya cece mu, Allah ya albarka a cikin rayuwarmu. Wannan shi ne ƙarshen wannan sura mai albarka, surar da ta yi bayani a kan tabbatar da tashin alkiyama da kuma tabbatar da sakamako a tashin alkiyama, wasu za su shiga aljanna, wasu za su shiga wuta. Surar da ta yi bayani a kan yadda masu imani suke cutuwa, ake cutar da su ta ɓangaren kafirai wanda ba su imani ba. Duk lokacin da ka ce ga masu imani, ga waɗanda ba su da imani, to waɗanda ba su da imani nan burinsu shi ne su cutar da masu imani. Allah ka sa mu cikin masu imani, Allah ka shiryatar da mu, Allah ka yi albarka a cikin rayuwarmu. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.